sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Murtala Faruku Sanyin na sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 20 ga watan Agusta na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai.
To Hafiz, shugaban sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Niger ya ce za su mayar da kasar kan mulkin farar hula a cikin shekaru uku. Masu kada ƙuri'a a Ecuador sun fita rumfunan zaɓe a yau Lahadi domin zaɓen sabon shugaban ƙasar. Ƙasar Spain ta lashe gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya ta mata, karon farko a tarihi.
Kanin labaran duniyar kenan. Cikin shirin za a ji cewa shugaban majalisar sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Niger ya cikaki ƙungiyar ECOWAS.
Sakamakon jerin takunkumin da ta kakabawa nishiyar sandiyar juyin mulkin da ya jagoranta ya zargi kungiyar da yunkurin kafa rundunar dakarun tsaro da nufin mamayar kasar.
Sannan za ku ji cewa masana shari'a a Najeriya sun yi kira da gwamnatin kasar da ta rinka mutunta umarnin kotu.
Gwamnati ta zo with clean hand ta nuna ma mutane cewa abinda suke suna yin don Allah ne kuma suna yin don gaskiya ba abinda ake yin don siyasa bane.
Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin rayuwar da kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asariya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban sojojin da suka yi juyin mulki da ya hanbarar da zababben shugaban kasar Niger ya ce za su mayar da kasar kan mulkin farar hula a cikin shekaru uku. To sai dai General Abdulrahman Chani bai bayar da cikakken bayani kan tsarin ba a yayin da yake jawabi a gidan talabijin na kasar a daren jiya Asabar, amma dai ya ce za a cimma matsayar shirin miƙa mulki nan da kwanaki 30 a wani taron tattaunawa da gwamnatin mulkin sojin za ta shirya. Bayan ganawarsa ta farko da tawagar kungiyar kasashen ECOWAS da ke neman sasanta matsalar, Chani ya ce na gamsu cewa za mu yi aiki tare domin samar da maslaha akan waɗannan rikice-rikicen domin amfanin kowa. A yayin na ECOWAS ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban Najeriya Abdulsalami Abubakar sun kuma gana da hanbararren shugaban kasar Muhammad Bazoum. A ranar 10 ga watan nan na Agusta, kungiyar ECOWAS ta bada umarnin kafa runduna ta kota kwana domin dawo da mulkin demokuraɗiyya a Niger. A ranar Juma'a kuma kwamishinan ECOWAS din na sha'anin siyasa da lafiya da zaman lafiya da tsaro Abdul Fattah Musa ya ce kasashe 11 daga cikin kasashe 15 na kungiyar sun amince su bada sojoji domin matakin na soji, yana mai cewa kuma tuni suka shirya. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Lahadi a cikin rahotonta na yau da kullum game da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine cewa Ukraine na ci gaba da kai hare-hare a cikin Rasha, kuma akwai yiwuwar matsin lamba ga shugabannin dakarun sararin samaniyar Rasha domin inganta tsaronta a yammacin Rasha. Ma'aikatar ta ce shugaban Rasha Vladimir Putin kusan ya mamaye Ukraine ne tare da yakinin cewa ba zai yi wani tasiri kai tsaye ga 'yan ƙasar Rasha ba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a yau Lahadi cewa ta tsare wani jirgin saman Ukraine mara matuki da ya nufi birnin Moscow, lamarin da ya yi sanadin tarwatsa tsewar jirgin. Bayan wannan kuma an dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a filayen jirgin sama biyu na Moscow na wani ɗan lokaci a matsayin matakan kariya. Jami'ai sun ce gobara ta tashi lokacin da wani jirgin saman Ukraine mara matuki ya afkawa tashar jirgin ƙasa a birnin Kursk na ƙasar Rasha.
Sunan ba da jimawa Murtala zai sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu. Shugaban majalisar sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Niger, General Abdulrahman Chani, ya bayyana fatan gudanar da al'amuran mulkin riƙon ƙwarya a tsahon wa'adin da bai kamata ya wuce shekaru uku ba. General Chani da ke wannan bayani a kafar talabijin a wani lokaci da tawagar ECOWAS ta kai ziyara a Niger don duba hanyoyin sulhu, ya soki lamarin kungiyar da wata babbar ƙasa da bai ambaci sunanta ba kan matakin amfani da ƙarfin soja don mayar da Muhammad Bazoum a kan mukaminsa muddin hanyoyin lalima suka ci tura. Wakilin muryar Amurka ya mai sulan Mumuni Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Janar Chani, wanda ya fara jawabinsa da caccakar sai da yawo sakamakon jerin takunkumin da ta kakabawa nishiyar sandiyar juyin mulkin da ya jagoranta, ya zargi kungiyar da yunkurin kafa rundunar dakarun tsaro da nufin mamayar kasar. Yana mai cewa bai kwaci mulki don ya dawoma a kansa ba, saboda haka a shirye yake akan maganar sulhu, matsawar za a yi shi tare da la'akari da abubuwan da 'yan Nijar ke bukata.
National pour la sauvegarde de la patrie, ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre et demeure ouvert au dialogue.
Ya sake nana ta cewa ko al'ummar Nijar ko su 'yan majalisar soja ta CNSP ba sa son yaki, kuma a shirye suke a shiga tattaunawa. To amma fa a gane cewa da zaran aka kaddamar da yaki akan wannan kasa, to kada a yi zaton abin zai zo da sauki kamar yadda wasu ke tunanin haka, domin za su tarar da 'yan Nijar miliyan 26 jikokin sarakunan dauri a gaban su. Haka kuma a cewar sa askarawan Nijar da haɗin gwiwar takwarorin su na Mali da Burkina da Guinea ba za su yi ƙasa a gwiwa ba. Kan batun mayar da mulki a hannun fararen hula, shugaban majalisar sojojin CNSP ya ce zai umarci gwamnatin rikon kwarya ta shirya taron tantauna sabuwar tafiyar da ƙasa za ta sa gaba.
L'objectif de l'instance dédiée à ce dialogue est de consulter toutes les composantes du peuple nigérien.
Yace kungiyoyin rukunonin al'umma za su yi nazari a tsawon kwanaki 30 domin gabatar da shawarwarin da za su bada damar tsara muhimman ka'idodin tafiyar da mulkin rikon kwarya. Sannan su zakulo abubuwan da ya kamata a fi baiwa fifiko a tsawon wa'adin gwamnatin rikon kwaryar da bai kamata ta fice shekaru uku ba, da dai sauran wasu muhimman matakan samar da sauyi a ƙasa.
A définir la priorité de la transition dont la durée ne saurait aller au-delà de 3 ans.
Yanzu dai a fili take bangarorin da ke takaddama a rikicin siyasar da ya sarke a Nijar bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli sun ja daga. Ko da yake a kowane bangare ana maganar sulhu, a ɗaya gefe shirin kafsa yaƙi ya kankama, yayin da shugabannin rundunonin mayakan ƙasashen sai da yawo suka sanar da kammala tsare-tsare a ƙarshen taron su na Accra. A nan Nijar kuwa tashar talabijin RTN mallakar gwamnati ta nuna wasu jirage biyu da aka ayyana a matsayin ɗaukin sojan Burkina Faso da Mali ga takwarorin su na Nijar. Wani labarin da ke da alaka da wannan dambarwa, sojojin juyin mulkin sun buƙaci ECOWAS ta saka tsohon shugaban Nijar Isu Muhammadu a jerin mutanen da za a tantauna da su a zaman sulhun da za a yi a nan gaba, yayin da a ɗazu da hantsi magoya bayan sojojin CNSP suka yi gangamin jaddada matsayinsu a dandalin Place de la Concertation da ke nan Yamai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Mumuni Barma. To nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji kiran da masana shari'a suka yi wa gwamnatin Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Murtala ya dawo mana da ƙarshen labaran duniyar.
Masu kaɗa ƙuri'a a Ecuador sun fita rumfunan zaɓe a yau Lahadi domin zaɓen sabon shugaban ƙasar. Ranar 9 ga watan Agusta an harbe ɗaya daga cikin 'yan takara, Fernando Villavicencio, a lokacin da yake barin wani gangamin yakin neman zaɓe. Harbin nasa ya ƙara da saka fargaba a zukatan wasu mutane kan yiwuwar tashin hankali a Ecuador. Har yanzu akwai sunan Villavicencio a takardun kada ƙuri'a kamar yadda aka buga su kafin ya mutu. Sama da 'yan sanda da sojoji 100,000 ne aka tura domin kare masu kada ƙuri'a. Jefa ƙuri'a dai wajibi ne akan mutanen da wato da ke tsakanin shekaru 18 zuwa 84 a Ecuador, kuma waɗanda ba su kada ƙuri'a ba na iya fuskantar tara mai tsanani. To sai dai wasu masu kada ƙuri'a sun ce a shirye suke su fuskanci tarar bayan mutuwar ɗan takarar. Wannan ra'ayi dai ya fito ne daga bakin masana waɗanda suka ce fargabar tashi hankali na iya rage fitowar jama'a. Ƙasar Spain ta lashe gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya ta mata karon farko a tarihi, biyo bayan ƙwallon da Olga Carmona ta zura mata tun a cikin rabin lokacin wasa na farko. Wannan ya bata nasara kan ƙasar Ingila da ci 1 da nema a wasan ƙarshe ta gasar da aka fafata yau Lahadi a ƙasar Australia. Dukkan ƙungiyoyin na Spain da Ingila sun buga wasan ƙarshe ta gasar ne karon farko a tarihinsu. Wannan nasarar ta baiwa Spain damar ɗaukar fansa kan kashin da Ingila ta bata a wasan quarter final ta gasar nahiyar Turai a shekarar da ta gabata, wacce Ingila ɗin a ƙarshe ta zama zakararta. Spain ta kasance ƙasa ta farko da ta lashe kofin duniya ta mata tun bayan ƙasar Jamus a shekara ta 2007, yayin da kuma ta kasance ƙasa ta biyar da ta lashe kofin na duniya a tarihin gasanni 9 da aka fafata ya zuwa yanzu. haka kuma a yanzu ta bi sahun kasar Jamus inda suka kasance kasashe biyu kadai da suka taba lashe gasannin cin kofin duniya na maza da na mata duka baki daya a duk duniya baki daya.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu inda za mu leƙa Najeriya. Sama da watanni biyu da tsare dakataccen shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa ba tare da tuhuma ba, da kuma ci gaba da yakin mutunta umarnin kotuna a saki gwadin Emefiele. Masana shari'a sun buƙaci gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki da su tabbatar da cewa ƴancin shari'a ya zama sahihi. Kar a koma gidan jiya na tsare mutane da ake zargi da aikata laifi ba bisa ƙa'ida ba, don kawo sauyi da ake buƙata na yin garan bawula tsarin gudanar da shari'a a ƙasar. Daga Abuja, wakilinmu Halima Abdurrauf ta aiko mana da wannan rahoto.
Batun tsare waɗanda ake zargi da aikata laifi ba bisa ka'ida ba a Najeriya da ya ƙara kamari ne a shekarun baya-bayan nan, musamman a lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, duk da cewa jim kaɗan bayan karɓar mulkinsa a shekarar 2015 ya jaddada aniyarsa ta tabbatar da cewa dukkanin hukumomin gwamnati za su riƙa bin doka da oda. Sai dai duk da kalaman shugaba Buhari da mataimakinsa a waccan lokacin, gwamnatinsa ta bijirewa umarnin kotu a lokuta da dama na asaki tsohon mai baiwa Goodluck Jonathan shawara akan kokin tsaro kanar Samba da Suki, wanda aka yi wa zargin karkatar da dala biliyan 2.1 da kuma mallakar makamai ba bisa ka'ida ba, sai kuma tsare mutane kamar shugaban kungiyar ƴan Shi'a ta Najeriya Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki, tsohon alƙalan Najeriya Walter Onogan da dai sauransu. A yanzu dai rahotanni sun yi nuni da cewa a bisa dukan alamu shugaba Tinubu na neman dorawa, inda tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tsaya, musamman ganin yadda aka bijirewa umarnin kotun da ta bada bilin daga can gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele. Yan Najeriya da dama dai sun fara dasa alamar tambaya akan ko shugaba Tinubu zai riƙa martaba tsarin mulkin demokradiya, inda mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Malam Salihu Mahmud ya ce:
Na farko dai, kaman yanda mun ka sani, daga lokacin mulkin da ya gabata na Muhammadu Buhari an sha tsare mutane ba bisa ga kaidodi, saboda misalai kaman shugaban Shi'a na Najeriya Ibrahim Al-Zazzaki, tsohon mai ba ma ta shawara fannin tsaro Sambo da Suki, da kuma gashi yanzu shugaban ma'aikatan yaki da ci'anci da rashin Abdulrashid Bawa. Wannan abu yana da illa sosai, saboda mai idan mun ce muna demokradiya, to ya kamata a dinga bin dokokin kasa da kuma kaidodi, wanda a turanci ake cewa rule of law.
Jigo a jam'iyyar PDP, Sanata Umar Ibrahim Tsauri ya ce:
To, da farko dai zan fara cewa a Najeriya babu dokar da babu, matsalar shine yadda ake aiwatar da hukunci. Kin tuna dama Bola Tinubu ya ce zai ci gaba da yi ne daga inda Buhari ya bari. Ita wannan matsala ta karya hukuncin kotu da karya dokokin ƙasa sun samo asali ne lokacin Buhari, dan daga wancan lokaci ne ya kasance. Dan ma an makara a kotu, an yanke ma hukunci, in dai ba a yi ba gwamnatin daidai ba to kan ba a yi ba. In kin tuna, kotuna sun bai wa Samba da Suki beli ba iyaka, amma kuma aka hana shi. Wannan ya samu asali domin idan kika ɗauki matsayin Najeriya, akwai wanda a ce masu untouchables ne. Su in sun yanke hukunci, shi za a bi koda ko ta yanke hukunci ko bata yanke ba. To amma abin da ya sanya muke yin shiru mu, dan in muka sai a ce adawa, amma ita gaskiya ta kuma hukunci ba ta kafin gaskiya ce. To abin da ake ma Bawa da abin da ake ma Emefiele kaman wulakanci ne ake ma Najeriya da idon duniya. Abin da kawai za mu ci shi ne Allah sauki.
Kazalika, wasu ƴan Najeriya sun fara yaɗa batun cewa akwai alamar gwamnatin da shugaba Tinubu ke jagoranta ta bullo ne da sabon salon kare waɗanda ake zargi da yin babakire da kuɗaɗen jama'a, ganin yadda shugaban ya baiwa tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom Gasu Lafabi goyon baya ya zama shugaban majalisar dattawa a watan Yuni, duk da zargin karkatar da kuɗaɗen al'umma na naira biliyan 108 da EFCC ta daɗe tana yi masa. Shin akwai wani sashen doka da ya amince da batun a tsare wanda ake zargi da aikata wani laifi fiye da kwanaki biyu? Masanin shari'a Daniel Buwala ya ce:
Akwai dokan da mutanen SSS suna relying on, wanda ya ba su ƙarfi su rike mutum a cikin sati biyu in suna investigation.
Commission. To amma yanzu an duba yanda aka aje shi bawa a custody ya wuce duk lokacin nan. So in dai a bayan jama'a ne sun je sun kara samu extension daga kotu, majority of Nigerians ba su da wannan sani. Kuma ya kamata gwamnati ta nuna good faith cewa in mutum mai ka caje shi ko ka kama shi ka kulle shi, ya kamata Nigeria su san menene ka kulle shi, because mun gani yanzu example na Emefiele an kulle shi ya dade an zo an kai shi kotu, daban abin da aka caje shi, daban abin da aka gaya ma mutane ake investigating nashi. A case na shi bawa ba magana cewa ga dalilin da aka kulle shi, kuma wannan abin bai dace ba. Shi yasa mu muke fada kan cewa gwamnati ta zo with clean hands, ta nuna ma mutane cewa abin da suke suna yin don Allah ne, kuma suna yin don gaskiya, ba abin da ake yin don siyasa bane.
A nasa bangare, masanin gundun tsarin mulki Barista Aminasara Kogo ya bayyana cewa
tsarin mulkin Najeriya, idan muka dauki sashi na 174 inda ya magana yanda za a rika gurfanar da mutane a kotu, ya dora nauyin akan hukumar gwamnatin Najeriya, ma'ana ministan shari'a, wanda kuma idan muka la'akari da kusan wata biyu da ya wuce babu ministan shari'a. Amma wannan bai zama hujja ba, domin ma'aikatar tana nan, ita ya kamata ta ci gaba da wannan ayyuka na gurfanar da masu laifi. Kuma sashi na 35 da na 36 na tsarin mulkin Najeriya mu da sashi na 34 da 37 duka karan tsaye ne ga tanaje-tanajen su, har akai ga an rike mutum na wannan lokacin ba tare da an gurfanar da shi ba, ba tare da an gaya mishi laifukan da yayi ba. Kuma dole sai an yi ma sashi na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya garan bawu, ta yanda za a gyara tsare-tsaren kotunan mu. Idan aka rike mutum daga karshe aka zo kuma aka ce ai ba a ma same shi da kowane laifi ba, to an ci irin shi kuma an ci mutuncin shi, kuma daga karshe ba wani abu za a yi wanda zai biya mushi wannan zudda daraja shi da aka yi ba. Ya kamata a ce hukumomin su rika aiki na haɗin gwiwa, ya kamata gwamnati da kuma duk waɗanda alhakin yake su kokari su tabbatar da cewa ƴancin shari'a ya zama sahihi.
Rahotanni dai sun yi nuni da cewa kama Abdulrashid Bawa da DSS ta yi baya rasa nasaba da zargin cin hanci da rashawa, idan ana iya tunawa dai wannan ba shine karan farko da ake dakatar tare da tsare shugabannin EFCC ba, inda a baya ma an kama tsohon muƙaddashin shugaban EFCC Ibrahim Mago da zargin aikata laifin almundahana da almubazaranci da sunan ofishinsa. Duk kokarin ji ta bakin DSS ta wayar salula a yayin hada wannan rahoton da ya ci tira Lima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla ga da Halima, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To yanzu agogo mu a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 17. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraro sallama a gare ku, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale, marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yadda marubuta ko masu wallafa ababe a kafin yanar gizo, wato bloggers, ke gudanar da ayyukansu na yau da kullum, musamman ma ganin yadda masu ruwa da tsaki a Najeriya ke shirin gudanar da wani gagarumin taron wayar da kai a watan Oktoba don fitar da dabarun magance matsalar yaɗa labaran ƙarya, ɓatanci da makamantansu, da zammar tsaftace kafofin yanar gizo inda aka fi yaɗa labaran ƙanzon ƙuri'u da a wasu lokuta ke jawo yamutsi a cikin ƙasa, wasu ma ke rasa rayukansu ko su shiga wani yanayi. Masu ruwa da tsaki a fannin yaɗa labarai dai sun ce ba za a sami sauƙi wajen magance barazanar yaɗa labaran ƙarya, ɓatanci da danginsu ba idan ba a shirya tarukan ƙarawa marubuta da mawallafa a yanar gizo sani a game da illolin da ke tattare da wannan ɗabi'ar. Lamarin da ya sa muka tuntuɓi mawallafin shafin Hausa Fulani Muhammad Awwal Ma'azu akan yadda ya fara na shi shafin da saura wasu muhimman batutuwa akan wallafa ababe a yanar gizo.
Eto, ba wani abu bane ya jawo hankali na shiga wannan aiki na blogging, shine ko da na duba na gani babu wani abin da yake representing dan arewa, ko za ka yi ta gani yawanci na ƴan kudu-kudun nan ne, ba dai wani abu da zaka ce eh wannan dai na arewa ne. So shine ma ya jawo hankalin sai to me yasa ba zan zo in bude wani abu mai suna Hausa Fulani, tunda dai Hausa Fulani nan dai haɗe suke mu dinga promoting din culture din mu da wasu abubuwan mu da mutane ba su sani ba. A hankali a hankali kuma alhamdulillah mun dan samu karbuwa saboda duk abin da mutum yake yanzu, za ka ga an gan shi daga kasashen turan America ko ina na da mabiya.
To Muhammad, ganin yadda kake wallafa abubuwa a shafukanka na internet, ta yaya kake samun labaranka?
To ni dai zan ce ina da asuturo min rahoto kusan kowane state haka a nan arewacin Nigeria. Duk ana wani abu haka dai important abu wani news haka ka ga turo min ingantacciya ma wasayen ma muka riga manya-manyan media ma samu information akan abubuwan da suke faruwa. So mutane suna ganin ire-iren mu kaman idan gari ke. So har Lagos ma kana da mabiya wani abu na faruwa a unguwansu. The next thing kawai haka sun tura ma abu. Sai ka tambaye su wasu tambayoyi da za ka gane cewa wannan news din ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne. Sannan kuma akwai wasu news da za ka ga kai ba za ka so ka fara wallafa shi ba saboda zai iya jawo ma wani abu ko zai jawo tashin hankali ma mutane. Suka jira ga irin su manya-manya nan sun wallafa kafin kuma ka samu ka wallafa baka ba za ka iya ja ma kanka wani matsala ko kuma dai ka sa mutane ma hankalin su tashi. Ana da hanyoyi da muke samu information kala-kala wasu din ba a gaya saboda wannan shine selling point din naka.
To ta yaya kake sanin sahihancin labarai ko fayafayen bidiyoyi da ake tura maka ta internet?
Eto ni nakan duba yanayin da labarin ya zo daga wajen waye ya zo. Nakan dan jira an ga manya-manyan gidajen labarai sun wallafa kafin sanawa. Amma in na tabbatar da ingancin labaran ni nakan riga kowa sawa in dai na tabbatar da cewa eh haka abin yake ba jabu bane. And then kuma in akwai labarin da na sa ko maybe ba ingantacce bane ina sawa ma wani zaka ga condemning ne shi yace ai wannan ba haka bane. To in naga comment da biyu ya haka zuwa uku sai to wannan gaskiya ne ba haka yake ba in jenye. And then gaskiya ina kashe kudi akan data dan gaskiya gaba ɗaya rayuwa na ma online ne ko ina cin ina bincike ne ke faruwa a can update ko ta ina za ka ta duba irin latest news ne yake faruwa a can country din all the time. So gaskiya ba zan iya kiyastawa na wani kashe akan data ba kuma har yanzu ma ina kashewa kullum ni nakan gaya mutane cewa abinda nake yi ba wai kuɗi nake samu ina yi ne dan ina da ra'ayi ina son in yi abin kuma ina so a ce wannan content din nawa ne ba na wani ba. To sacrifice ne wanda yake yi sabbin abubuwa suna fitowa kuma dole kai ma ka zama relevant to wannan abu in ba ka wata ya ga an barka a baya.
Ina kuma maganar shirya tarukan wayar da kan mawallafa a yanar gizo shin kana ganin zai tasiri wajen magance matsalar yaɗa labaran ƙarya?
Eto zai yi ba zai yi ba dalilin da yasa na ce haka shine muna son ire-iren hakan saboda a dinga wayar da mutane kai saboda yaɗa labaran da ba su da inganci bai da kyau yana jawo abubuwa da yawa wasu za su ga suna rasa rayukansu saboda news din da kai ka wallafa ana da yin asara abubuwa da yawa yana faruwa. So kamata yayi a ce dama ana yin ire-iren wannan taron ana wayar mutane kai saboda su san cewa akwai implication in kai abin nan kaza. So za su ga yanzu mutane da yawa ba su ma san me yi ma blogging din ba kawai dai za su ga mutum ya samu waya ne yana da data hankalin shi a kwance yana wani waje kawai sai ya haɗa wani labarin ba haka ba kawai zai wallafa wani na can shi kuma hankalin shi zai tashi saboda wannan labarin har ya je shiga wani hali. So gaskiya irin wannan taron ya kamata a dinga yin shi saboda ni a tunanin na za a samu sauƙi in dai har ire-iren masu wallafa irin wannan labaran suna ganin ana yin ire-iren wannan taron.
Madalla, menene burinka akan wannan aiki da ka sanya a gaba kuma wani shawara za ka ba wa mawallafa irin ka a daidai wannan lokaci?
Eto ni dai burina nan da zuwa shekara goma kare ina so in ga ina da gidan rediyo a gidan TV ina da za a ce a arewa dai wannan House of Fulani gidan TV ne da yake filin ɗan arewa yake filin ɗin Najeriya da ingantaccen labarai. Sannan kuma shawara da zan ba wa masu wallafa labaran kanzo shine abin da suke ba abu bane ne to saboda yana sa mutane suna rasa rayukansu suna shiga wani hali. So ya za ka ji a ce wai ka yi wani abin da ya yi lidin ɗin wani ya rasa ran shi kawai dai Allah dai ya sa masu shiriwa ne da shiri kuma su san cewa da dabin da suke yi Allah na ganin su akwai ranar da za a zo a tambaye ka me yasa ka yi haka kuma dole ka bada amsa haka.
Yanzu alƙalman ƙididdiga bai sanya nuni da cewa kamar yadda yake a ƙasashe da yawa a duniya Najeriya ƙasa mafi yawan jama'a a nahiyar Afirka na fama da matsalar yaɗa labaran ƙarya ɓatanci da danginsu kuma ƙwararru a fannin yaɗa labarai da sadarwa sun ce dole ne gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki su tashi tsaye su fito da sabbin dabaru wajen rage ko kawo ƙarshen matsalar yaɗa labaran ƙanzon ƙuregi a ƙasar. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrahman mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam.
To madalla gaida Halima Abdurraub yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri. Ya ce ya Allah ya sa ganawar da tawagar ECOWAS ta musamman ta yi da hambararren shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum da shugabannin mulkin sojin kasar a wani yunkuri na maido da hambararren shugaban kasar kan karagar mulki. Ganawar ta cimma nasara. Sako na gaba ya fito ne daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Abdullahi Usaini Dukku da Faruku Maheka Ruga Sokoto. Suka ce gaskiyar lamari kungiyar ECOWAS ya kamata ku nemo wata hanya ta matsawa sojojin Nijar lamba, domin gaskiya matakin takunkumi da kuka dauka kan kasar ta Nijar ya yi tsauri, don kuwa tasirin shi bai tsaya iya Nijar ba, don jihar mu ta Sokoto tamkar mu aka kakaba takunkumi. Da wannan muke fatar ganin karshen wannan takaddama cikin kankanin lokaci. Sako daga Shewa da Marajau ya ce hakika a wannan lokaci da muke ciki, Allah kadai ya sanya gidajen da ke kwana ba tare da ganin hayakin girki ba a Najeriya. Saboda haka shugabannin mu kalubalen ku, domin dai mun zabe ku ne saboda mu samu sauki, ba wai don mu kara tsunduma cikin kogin tsanani ba. Sakon Sani Muhammad Chindo Ngwaka Rufin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya cewa ya salam biyo ya Hausa. Hakika sauka a kasar Nijar da tawagar kungiyar ECOWAS ta kara yi don tattaunawa abin a yaba ne. Allah ya sa tattaunawar ta zamo silar kawo karshen rikicin da ke neman ya kunno kai a kasar Nijar din. Daga karshe nake addu'ar Allah ya kawo daidaito tsakanin sojoji da kungiyar ECOWAS. Amin summa amin. Sakonmu na karshe ya fito ne daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya. Yace assalamu alaikum biyo Hausa. A gaskiya daga dukkan alamu kungiyar ECOWAS ba ta san abu ta hanyar lalama wajen magance rikicin jamhuriyar Nijar. Kuma ana kokarin magance matsalar ta hanyar lumana, sojoji kuma suna kada kujen yaki. To madalla, kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice.
To a takaice, shugaban sojojin da suka yi juyin mulki da ya hambarar da zababben shugaban kasar Nijar ya ce za su mayar da kasar kan mulkin farar hula a cikin shekaru uku. To sai dai Abdulrahman Chani bai bayar da cikakken bayani kan tsarin ba, yayin da yake jawabi a gidan talabijin na kasar a daren jiya Asabar. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Lahadi cewa wato a cikin rahotonta ne yau da kullum game da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine, cewa Ukraine na ci gaba da kai hare-hare a cikin Rasha, kuma akwai yiwuwar matsin lamba ga shugabannin dakarun sararin samaniyar Rasha domin inganta tsaronta na yammaci. Ma'aikatar ta ce shugaban Rasha Vladimir Putin kusan ya mamaye Ukraine ne ba tare da yakinin cewa ba zai yi wani tasiri kai tsaye ga 'yan ƙasar Rasha ba. Masu kada kuri'a a Ecuador sun fita rumfunan zaɓe a yau Lahadi domin zaɓen sabon shugaban ƙasar. A ranar 9 ga watan Agusta an harbe ɗaya daga cikin 'yan takarar, Fernando Villavicencio, a lokacin da yake barin wani gangami yaƙin neman zaɓe. Harbin nasa kuma ya ƙara saka fargaba a zukatan wasu mutane kan yiwuwar tashin hankali a Ecuador. Kasar Spain ta lashe gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta mata karon farko a tarihi, biyo bayan ƙwallon da Olga Carmona ta zura mata tun cikin rabin lokacin wasan na farko. Wannan ya bata nasara akan kasar Ingila da ci ɗaya da nema a wasan ƙarshe ta gasar da aka fafata a yau Lahadi a kasar Australia. Dukan ƙungiyoyin na Spain da Ingila sun buga wasan ƙarshe ta gasar ne karon farko a tarihinsu. Wannan nasara ta bai wa Spain din damar ɗaukar fansa kan kashin da Ingila ta bata a wasan kwata final ta gasar nahiyar Turai a shekarar da ta gabata, kuma a ƙarshe Ingila din ta zama zakara. Spain dai ta kasance ƙasa ta farko da ta lashe kofin na duniya na mata tun bayan ƙasar Jamus a shekara ta 2007, yayin da kuma ta kasance ƙasa ta biyar da ta lashe kofin na duniya a tarihin gasanni tara waɗanda aka fafata na gasar ya zuwa yanzu.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da daddare za mu sake dawa da wani sabon shirin in Allah ya yarda. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyi da ya karanto labarai, da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyar mu ta yanzu Helen, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.